Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16 da 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a Nomad FM da Dalol FM da tashar mu ta Biyo Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio kuma su a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koyaushe ake bukata a biyoyahausa.com ko sashenhausa.com. Masallar assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 2 ga watan Nuwambar shekarar 2017 Ibrahim Jarmaini tare da Grace Alheri Abdu daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai
an kurfanar da waɗansu shugabannin yankin Catalonia gaban kotu a Madrid bisa zargin yin bore da kuma cin amanar ƙasa Cibiyar leken asirin Koriya ta Kudu ta ce da alama Koriya ta Arewa tana shirin wani gwajin makami mai linzami kana shugaban Yame Asan Sunki za ta kai ziyara jihar Rohingya karan farko tunda rundunar soji ta kaddamar da hari kan musulmi an tsiraru a Rohingya
kanin labarin kenan aka saurara to a cikin shirin namu ne za ku ji cewa majalisar dinkin duniya ta tsayar da ranar 2 ga watan Nuwamba kowace shekara a matsayin ranar yin nazarin kuntatawa da ake wa yan jarida ko me ke kawo ko me masana ke cewa game da irin wannan
Zaka suna da shi da duk wani shugaba da ke son shi mulkin mallaka wanda bai son a tambaye shi to sai shi amfani da jami'an tsaro wajen jami'an tsaro na kasa ne sai shi amfani da su shi kuntata mu da yan jarida
sai kuma jamhuriyar Niger inda ministan wajen kasar ya halarci wani babban taron da aka gudanar a nan birnin Washington DC kuma ya sami zantawa da abokin aikin mu Adalisu Toro amma ko me ɗaya daga cikin dalilan da ya kawo shi
sabine ne yasa aka kashe kashe mutane a Roma albarkacin Roman kwaya ne drobti ba wai na ce ba wai zan ce kare mata kasa ba
akwai mu da shirin bango na Jummai Ali amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran Wasu shugabannin yankin Catalonia na kasar Spain sun bayyana gaban kotu a Madrid yau Alhamis bisa tuhumar su da ake da yin bore da cin amanar kasa da kuma zarmiya da ya shafi kokarin neman yancin Catalonia Shugaban yankin da aka hambare Carles Puigdemont baya cikin shugabannin da suka gurfana a kotun wanda ya shafe makonnin a Brussels ya kuma yi watsi da umarnin da kotun ta bashi da ta buƙaci ya bayyana a gabanta yayi watsi da zargin ne da yace bi ta da kullun siyasa ne yace zai koma Spain ne kawai idan aka bashi tabbacin cewa za a yi adalci a wannan shari'a masu shigar da ƙara suna tuhumar shugabannin Catalonia 14 da suka hada da Puigdemont da kuma mataimakin sa Oriol Junqueras
Cibiyar leken asiri ta kasar Koriya ta Kudu ta ce mai yiwuwa Koriya ta Arewa tana shirin gudanar da wani gwajin makami mai linzami yan kwanaki kafin shugaban Amurka Donald Trump ya isa yankin da ke fama da sabanin ra'ayi jami'an leken asirin sun shaidawa yan majalisu yau Alhamis cewa sun lura ana gudanar da ayyuka a cibiyar nazarin makaman nukiliya ta Koriya ta Arewa da ke Pyongyang babban birnin kasar ta Koriya ta Arewa Koriya ta Arewa ta gudanar da jerin gwaje-gwajen makaman nukiliya a cikin shekaran nan tare da yin watsi da takunkumin ƙasa da ƙasa da aka kakaba mata jami'an cibiyar leken asirin sun bayyana cewa yan majalisar cewa mai yiwuwa wurin da Koriya ta Arewa take gwajin makaman ya samu mummunan lahani bayan gwajin makaminta na shidda wanda ya kasance mafi karfi da ta gwada ranar 3 ga watan Satumba kasancewar fashewar ta haifar da kananan girgizar ƙasa 3 bayan gwajin
Yau ake cika shekaru 100 da gwamnatin Burtaniya ta bada umarnin da Isra'ila ke dauka a matsayin tushen kafa kasar Yahudawa wanda kuma Falasɗinawa ke kushewa a matsayin rashin adalci da zai hana samun zaman lafiya a wannan yanki. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zai bukin ranar yau tare da halartar wata walima da Prime Minister Burtaniya Theresa May za ta shirya. A yankin Falasɗinawa kuma masu zanga-zanga suna shirin gangamin nuna adawa da yancin kan da kuma neman Burtaniya ta amince da wahalar da suka ce suna sha da wannan izini ya haifar ga Falasɗinawa.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Arin ta'addancin da aka kai a birnin New York ranar Talata nan da nan ya koma siyasa bayan da shugaba Donald Trump ya dora alhakin kan shirin bada takardar izinin zuwa Amurka da yace ya ba Sayfullo Saipov damar shiga Amurka ya kuma bayyana tsarin shari'a na Amurka a matsayin wasa sabili da tafiyar hawainiya da yake yi an tuhumi Saipov da aikata laifuka biyu wanda ya shaidawa jami'ai cewa ya zabi kai harin lokacin wasannin Halloween domin yayi tunanin cewa mutane za su fita kan tituna Trump ya ce yana son majalisa ta soki tsarin tambolar bada izinin zama Amurka ba tare da bata lokaci ba tsarin da Saipov ya samu ya shigo kasar ta Amurka Yan majalisar Democrat sun kushe kalaman na shugaba Trump jiya suka ce yana riga malam masallaci wajen cusa siyasa a lamarin a daidai lokacin da jami'an tsaro suke kokarin gudanar da bincike
daga ƙarshe shugabar Nyamai Aung San Suu Kyi ta tafi jihar Rukene ta Arewa inda aka yi fama da tashin hankali karan farko tun da rundunar soji ta kaddamar da hari kan musulmi Rohingya yan tsiraru kakakin Aung San Suu Kyi ya ce tana kan hanyar zuwa lardin Mongdov da ke kan iyaka daga Sitwe babban birnin jihar Rukene inda ta isa yau da safe mayakan Rohingya sun kai hari kan ofisoshin yan sanda a Nyamai a watan Agusta abinda ya sa sojoji suka kaddamar da hari a ƙauyukan Rohingya da ya haifar da kauran mutane 600 daga garin zuwa Bangladesh galibin su suka yi tururuwa zuwa Cox's Bazar kimanin kashi 30 cikin 100 na yan gudun hijiran kuma kananan yara ne majalisar dinkin duniya ta bayyana harin da aka kai wa musulmin a matsayin kisan kari dangi
Lawaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To kuma da kuje da farko yau ce ranar da majalisar dinkin duniya ta ware domin yin nazari kan irin kuntatawar da ake wa yan jarida a fadin duniya daga Ibadan ga Hassan Umaru tambuwar da cikakken rahoton
Ranar 2 ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe don yin nazarin kuntatawa yan jarida. Akan haka, nitontubi Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sakkwato mai sharhi a game da al'amuran yau da kullum wanda ya ce
Mala Hassan ka sani aikin jarida na ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan da suka wayar ma mutane kanu su a Afirka kwarai da gaske kuma su ne ayyukan da suka tabbatar da shugabanninmu na Afirka cewa su sani ba kowane irin al'amari suke na cutar da jama'a kuma su cira ba yan jarida suna sanar da mutane ga abin da ke faruwa ga gwamnati ga inda aka yi kuskure ga inda kuma aka yi abin kwarai wannan ya sa mutane su kuma suna auna yanda suke tafiya da shugabanninsu abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske
idan aka auna waɗanne irin matsaloli ne yan jarida ke fama da su a duniya musamman a ƙasashen mu na Afirka
to a duniya baki daya ka sani duk da ƙasashen da ke fadan cewa sun wayi sun ci gaba duk da su aikin jarida yana sha musu gargware da gaske domin yan jarida suna sa musu idanu a madadin mutane da suka zaɓe su shugabanni kuma ka san ba su kai son haka nan ba to a Afirka ta san ba mu ko saba da irin wannan yanci kware da gaske ba shugabannin mu sun saba kware da gaske da mulki irin na mulkin mallaka wato komai shugaba yayi ba ya so ce mishi don me kai kaza to shi yasa kasashen mu na Afirka da yawan yan jarida suna wahala wasu su suna tafiya gudun hijira wasu su kuma ana kuntata musu ana kuntata ma yan uwar su wasu gidajen kafofuwa da labarai ma ana yi ana rufe su irin Najeriya idan ka tuna lokacin soja akwai yan jarida da yawa da suka rasa rayukan su dan ma ana tuhumar hukumomi da hannu a ciki ko da kito mace ba shakka ba tabbata ba amma dai ana tuhumar hukumomi domin suna da yancin wajen bai albarkacin bakin su
Farfesa duk irin kokarin da yan jarida ke yi na wayewa jama'a kai sau da yawa ake kame su a garkame ko kuma jami'an tsaro ma har su kai ga tsare su ko kuma su buge su me yake sa jami'an tsaro na sawa yan jarida idanu
to dan da suka sa ma yan jarida idanu domin ba su da gaskiya su shugabannin da suka sa waɗannan jami'an tsaro suna da wani abu da suke so su koye su rige daga waɗanda suke mulki yan jarida su kuma suna sa idanu su tabbatar da cewa waɗanda aka mulki ba a kware su ba a zalunce su ba to tunda suka zama tsakani masu mulki da kuma waɗanda aka mulki sannan kuma sai suka zama a madadin waɗanda aka mulki wato wani abu da aka koyi wanda waɗanda aka mulki ba su ga ganewa su suna faɗan shi don haka suna laifi da duk wani shugaba da ke son shi mulkin mallaka wanda bai son a tambaye shi to sai shi amfani da jami'an tsaro domin jami'an tsaro na ƙasa ne sai shi amfani da su shi kuntata mu waɗannan yan jarida amma kuma da ɗaya daga ƙarshen karshe shine sai a cibi shi tono kuma da dan tsaro akwai wanda zai jawo kasashe ya daga baya suke ta dana sai
to professor ina mafita ga waɗannan lamura
to mafita shine jama'a su fito su ba ƴan jarida goyon baya domin suna aiki ne a madadin jama'a
professor Bello Badana jami'ar Sokoto kenan shi ko Wahid Adebayo yana ɗaya daga cikin ƴan jaridar da aka kuntatawa
Akala called my publisher and told him that he cannot guarantee my security. So again, I was stopped from going to governor's office. The chief of defense, they throw my clothes.
Wahid Adebayo yace a lokacin da tsohon gwamna Alao Akala na gwamnan jihar Oyo ya kira mai ginin jaridar sa yace ba zai tabbatar da tsaron lafiyar sa a jihar Oyo ba don haka ya bar zuwa ofishin gwamna su ma jami'an tsaron civil defense sun yaga masa tufafi sun yaga masa ID card Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria
To a gaida Hassan Umar Tambuwal. A jiya Laraba ne aka gudanar da wani babban taro a cibiyar nazarin muhimmancin tsare-tsare na ƙasa da ƙasa wato CSIS dake birnin Washington a nan Amurka kenan inda ministoci daga ƙasashe biyar wanda suka hada da Niger, Mali, Chad, Burkina Faso da Mauritania suka halarci wannan taro. Abokin aikin mu Abdulaziz Adeli Toro ya samu zantawa da ministan harkokin wajen Niger ga abin da suka tattauna kai.
Na farko akwai iyakar Mali da Mauritania inda za mu sa runduna guda biyu can tsakanin Mauritania da Mali kuma kan mu bari yanda a da tunda kasan suna zama nan wurin ai sun yi zaman kai wa Mauritania har shekara da ta wuce nan ma muke so mu yi aiki mu share duka wannan waje mu hana su wurin zama kasu kai mana hadiyar nan inda aka yi damuwa suna tsakanin Mali da Burkina da Niger nan ma tun shekaran jiya mun fara wani operation ta musamman wanda ake cewa Haudu mun fara ta da Niger can ma mu hana musu wurin zama ba ki iyakar nan guda uku tunda in ka lura in suka wuce da Mali ko su shiga Niger ko su shiga Burkina haka ne suke yannan kuma iyakar mu ta kashe su tsakanin mu da Chad can ma za a kai ranar sojojin Niger da Chad dan can ma a ce ko ina mun musu sintiri mun tsarme su mun hana musu gurin wala kaga abin da muke so mu yi da wannan
to kamar ta karshe a matsayin ku ministan harkokin waje kasar Niger ga ganin ku yaya kamata a shayo lamarin wannan kashe-kashen kula wannan yaki da ta'addanci wani kira gare ku ga gwamnatin America wani taimako kuke so gwamnatin America ta yi mata kasar Niger
ni so ni kasashen duniya su san ba kadai wallahi a kodin shi kake murgi an ta ada za su sai za su zama kuma za su yi na fara din ne kuma ya san mutane su san mene ne ne sa ake kashe kashe mutane a Roma albarkacin Roman kwaya ne drugs ba wai na ta addini ne ba wai zan kare wata kasa ba ta abin da mutane suke so kuma suke so da su gaba da sai da kwaya suna samu to ko da yake matasa suka san ya yi sauki su samu kuɗi su je a kashe su wallahi rashin da wani sai da bayan kuma ko da yaushe kan ta aka kai mu wata ƙasa hanyar suka ci nasara to sai kaga matasa sun fara shawa abin sun fara zuwa har abin ya girma boko haram haka ta fara lokacin da suka fara kai masu zuwa wani Najeriya hanyar lokacin nan suna kashe suna ɗaukar kayan su sai mutane suka yi ta ƙaruwa suna zuwa daga Chad da Cameroon daga Niger suna shiga boko haram suna samun kuɗi ana ba su yau suna ana ba su mata suna arziki ana ba su kuɗi suna tattara idan ana barin ɗan ta'adda suna samun nasara kaɗan ta haka suke girma har abin da zama tsara kuma yanzu shi ne mu muke gudu mu ne zai muke gudu game da arewa mali idan aka bar su tun da yanzu barin gama da su kowa sai ne kowa san inda ta adana suke ba kowa san yanda suke suna samu kowa san yanda suke suna kai mana haji abin da ya nuna kingi shi ne mu yi shiri mu samu su za nan mu je mu iske su kai misali saboda su za wannan 13,000 wanda majalisar ɗinkin duniya ta kai mali sun ce ba aikin su bane sun ba su kuma su da kansu ana kai musu hari ne da ana kashe su wannan operation ta musulma ba a taɓa yin tsari na majalisar ɗinkin duniya wanda ya samu rashin kashe mutane kamar shi
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gani sai Allah Allah ka kai maki soja ko gidan su ko dadari ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaji
a gaida Abdulaziz Adali Toro. Har yanzu kuna tare ne da sashin Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 11:15. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron Sai Bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya Abdulrazak Namdas zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan filin. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Malam Sabiu Hassan ya yi tambayoyi amma saboda kurewar lokaci shugaban kwamitin yada labarai Abdulrazak Namdas bai samu damar bashi amsa ba. A saboda haka Malam Sabiu sake maimaita tambayoyinka.
Yau zan ce din menene ginshikin da yake aka kafa majalisa? Tambaya ta daya kenan. Eji idan an yi shi domin tabbatar da doka, ko me yasa suke bugewa da yiwa mutane rijiyoyin tuka-tuka? Duba da gwamnoni da ciyamoni su ma suna yin irin wannan aiki. Sai tambaya ta uku, zan ce din ina bambancin ɗan majalisa da kuma shashin zartaswa? Ko me yasa wasu ɗan majalisa kan shafe tsawon shekaru sama da 10 ba tare da an ji ɗuriyar su ba? Ma'ana ɓangaren keke ko a'a, dallantana kuma a ji su sun kai moshin haka.
To wannan tambayar shi muna tare. Wannan tambayar shi zai baka ansa. Ai ya kamata ɗan majalisan da ba a jin ɗuriyar shi ya kamata ku yi ma wannan tambayan ko? To kai
wannan hurumi ne za a ba ma ai majalisa mutum baya kawo kansa kare ba sai jama'a ne za su kada ƙuri'a su kawo shi. In mutane sun amince da wani suna son shi amma
ina jin baka fahimci tambayar ba. Ni yanda na fahimci tambayar akan cewa akwai wasu in sun je majalisa din za su yi shekara da shekaru ba a jin su. To shi ne na ce ai wannan ba kai ya kamata yawa.
Wannan ba tawa ba kai kenan. In mutum yana majalisa bai yi komai ba, ai wannan mazabansa ne suke da haƙƙi su tambaya me ya faru. Amma ba haka ba, mu kam dole ne kana majalisa ka yi aikin da majalisa ta tanada kuma aka so ka yi. Amma in baka yi ba, to yanzu mazabanka ne za su dauki mataki a kanka. Shi ne abin da na sani.
Amma Malam Sabiu ya ansa maka tambayarka.
Yau da sauran idan jama'ar da suka zaɓe su bi ma'ana sun tafi sun kasance kuma sun gaji da wakilcin su, ma'ana dai inda suka je ba sa kawo musu wani motion wanda zai amfane su kai tsaye, me ya kamata su wa'annan jama'ar su yi? Tambaya ta biyu. Shin doka ta ba da damar su wannan jama'ar su dawo da su gida ne? Dai kuma ta ba da dama, wace hanya ya kamata a bi domin a dawo da su? Idan dai ba ta ba da dama ba, me yasa doka ba ta ba da dama a dawo da su ba?
To ka ji tambayoyin nasa?
Na ji tambayoyinsa. Wato shi ne abin da na faɗa ɗazu. In mutum yana wakilci, in wakilcin nan mutane ba su ji daɗin wakilcinsa ba, wakilcin da mutum ɗin yake yi ba, baya kawo kudurori ko baya taimaka ma al'umma, wannan sai su za su zanna su ɗauki mataki, kila su kira shi. Mu fa ba mu jinka, ba mu ganin kaza me yake faruwa na mataki na farko kenan. Don ya kamata kana ɗan majalisa, kana ɗan komawa gida, kana zanna da mutane ana tattaunawa. Wayansu ba za ka iya biyan bukatan kowa da kowa, amma dai za ka ɗan ji koke-koke wanda ka iya yi ka yi, wanda ba ka iya ba ka ba da hujjoji. Kuma in mutane ba su gamsu ba, dama ai ita kundin tsarin mulki na Najeriya ya ba da dama mutane ba su yadda ba su yi kiraye. In za ku yi kiraye a dawo da akwai dokokin da za a bi a dawo da ɗan majalisa. Dokokin suna da ɗan yawa, in an ce za a bayani ɗaya daga ɗaya zai ɗauki lokaci, amma suna da dama, akwai hurumin nan a cikin kundin tsarin mulki na Najeriya in mutane ba su da ba. Amma dokokin sai an bi, za a bi har INEC su zanna ciki yadda kwanakin baya ake wurin ɗan majalisa a ce ana so a dawo da shi. To shi ne wannan hanyoyin duka sai mutane sun bi. In ba an bi wannan tsarin ba za a samu matsala. To shi ne wannan kan nina sani da ake yi.
A takaice Malam Sabiu, abin da yake faɗi shi ne akan cewa su waɗanda suka zaɓi ɗan majalisa ya je ya wakilce su, idan baya ya musu abin da suke so, suna iya sake komawa su ƙara ƙuri'a su fidda shi su zaɓi wani. To sai ɗaya tambayar tasa.
idan akwai maganar da nake yi su ma'ana dai sun ga abin
to ka bari ya baka ansa ko bismillah wani rabu
da akwai wata tabbar da yake ban batun cewa ana rijiyar burtsatse me yasa ake yin su ko ba haka ya tambayan ba akwai maganar da ya kama haka
wannan tambayar da ban ita ce ayyukan zabe in kasance ɗan doka za a zabe su amma sai su bige da yi wa mutane rijiyoyin burtsatse duba da kuma akwai gwamnoni da ciyamomi da su ma suka yi irin wannan aikin su kuma wa'annan sun kasance ɗan doka ne me yasa su yake cikin irin wannan
ka ji tambayar ta sai yanzu
wakilci abu ne da mai nauyi banda wakilci cewa ka zo ka yi dokoki a majalisa majalisa dokokin nan ba wai wai wani inda kake wakiltan ka je ba kana dokoki ne ma Najeriya aiki zai kama kama ka je ka san waje ma duk da aiki ne na majalisa amma tunda wakilci muke yi zaka tarcewa inda kake wakilci a mazaban ka zaka tarcewa ba ma ruwan sha ba ba maganan asiba magani ma asibiti da sauransu dan mutanen nan ba wanda suke iya ganin in ba dan majalisa ba ba su iya ganin minista ba za su iya ganin gwamnati anan take ba za su iya ganin chairman na local government na yadda da wannan amma wanda suka fi kusa da jama'a shine dan majalisa shi yasa mutane yawanci ba su ma gane cewa aikin mu aikin yin doka bane wani in ba ka kawo ruwan nan ka kawo wani maganar asibiti kai dan gyaran hanya kai wasu ruwan rijiyar burtsatse in ba wayannan ka kawo su ba to ba a iya zaban ka ma na biyu don suna ga za su ce maka ai baka komai wane kwanakin baya yayi kaza shi yasa a majalisa aka kawo mana abin da mai suna constituency project a tabbatar cewa ana ba ƴan majalisa ɗan kuɗi daidai ruwa daidai gari menene matsalan ka a wannan a mazaban ka in damuwan ka ruwa ne sai a baka dan kudi wanda zaka je ka sashi ka rubuta ka ce kana son ruwa ruwan nan zaka sashi ko a ministry ne na ruwa ko wani waje in an gama su wannan ministry za su ba da contract amma kai zaka je ka bada takarda ka je ka sa ido ka ga ko an yi maka wannan ruwa to in ba an yi haka ba zaka ga akwai yawanci maza ba za su taba ganin samun ruwan ba yana da wahala a ce yo gwamnatin tarayya ta kawo wani abu a wannan maza ba don zakir a sasun ba dai kana da uwa a jindin murhu ba to shi yasa muka iya yi mu yi kokari a samu daidai ruwa daidai gari a kai mu abubuwa a maza ba don mutane suna cikin wahala in akwai inda za mu taimaka musu dole mu taimaka shi ne abin da yasa muke yin wayannan ayyuka
Malam Sabiu kana nufin kenan idan dan gwamnoni suna yi su ƴan majalisa su daina yi abin da kake so kenan
na'am ai kasancewar su ana zaben su ne ƴan doka ne aikin su doka ne sai kuma su zo daga baya su dige da yiwa mutane rijiyoyin burtsatse wa'anda gwamnoni da ciyamoni su ma duk suka yi irin wa'annan
to ba a son ƙari don gwamnoni
bari ba da ansa nan bari ba da ansa nan yo ya kamata ya gane cewa jihohi da yawa ba su iya gama biyan salari ba local government da yawa ba su iya ba da salari ba na yadda a da lokacin da gwamnati na da ƙarfi wayansu jihohin nan ga abubuwan da suke suna so su yanzu gwamnonin ba wayansu su suna so su yi aiki amma ba isasshen kuɗi wani ba zai iya biyan salari ba local government zaka tarcewa malamai ana biyan su ana bin su salari don haka yaushe ma local government din ya iya biyan salari ma na ma'aikata da laye maka ma rijiya ba su da shi a da local government za su iya su yi makolta a cikin gari su je kasuwa su yi gina kasuwa da sauransu amma yanzu duk ba za su iya yi ba don haka yau ina matsayina na dan majalisa zan iya sabo wani abu a tarayya wanda zai taimaka ma mutane na ba laifi bane a yi su don ina gaya muku duk lokacin da ake kasafin kuɗi a Najeriya zaka tar yawanci in ka je kowane ministry in ba minister da wani director da wani person Allah ya taimake ku kura da shi a mazaban ku ba da kar ku samu wani abu to don haka in wayanda ma an dauke su an ba su aiki ne kawai kamar appointment ka zo kai aiki minister wannan civil servant ne yana director iya yi kokari ya samu wani abu a mazaba na to wai ni da ma aka zabe ni in wakilci mutane menene laifin da zan je sa bakin ce kawo mini wannan abu kaza in kai ma mutane na to don haka dole ne a yi taimakon nan don in ba haka ba dukkan mu za su sanna akwai matsala shine abin da nake so yin bayani
abin da ya sauka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Jummai Ali kenan da shirin bango. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sabonmu na farko a yau yace Assalamu alaikum BOA Hausa, da fatan kuna lafiya. To hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato EFCC mun ji kin fara shari'a akan azzalumai. To amma muna fatan ba za ki zamo yar amshin shatan gwamnati ba. Sako daga mutare dan Mu'azu baban Khadija Jikan Kande da Abubakar Sabi Sabuwa da Aminu Kano mai gaida garku. Sai wannan sakon yace to muna fatar rantsuwar kama aiki da sabon sakataren gwamnatin Najeriya Mustapha Boss wanda ya mai gurbin Baba Bashir Lawal da fatan zai gudanar da aikin sa cikin gaskiya da rubun amana. Sako daga Muhammad Musa Dambam Sardaunan matasan jihar Bauchin Najeriya. Shi ko wannan sakon yace Assalamu alaikum BOA Hausa, haba gwamnatin kasar Ghana, wallahi bai kamata kina zuba idanu kina kallon yadda manoma suke musgunawa ƴan uwan mu Fulani makiyaya a kasar ba. Sako daga Karimatu da Mariya, matan Idris mai caji a Yalwa. Sako na ƙarshe kuwa yace Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Dan Allah ku bamu dama a yau domin mu yi kira ga gwamnatin jihar Benue dake Najeriya da su sani hana dokar yin kiwo ga Fulani makiyaya a jihar ba shine hanyoyin samun zaman lafiya ba. Ya kamata ku yi koyi da jihar mu ta Katsina wajen bin hanyoyin sasanci tsakanin Fulani makiyaya da manoma domin samun zaman lafiya a jihar ku. Da fatan za ku sasanta da juna. Sako daga Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa da kuma Hassan Dogon Faci ba tsari.
Nazir Ahmed Hausawa kenan da da labaran kuma ce sakon da kuke yi kuma ta email. To kafin mu kai ƙarshe ga gaskiya ta takaitaccen labarai.
Gurfana da waɗansu shugabannin yankin Catalonia na ƙasar Spain a gaban kotu a Madrid yau Alhamis bisa tuhumar su da ake da yin bure da cin amanar ƙasa da kuma zarmiya da ya shafi ƙoƙarin neman yancin Catalonia. Shugaban yankin dai da aka hambare Carles Puigdemont baya cikin shugabannin da aka gurfana a kotun wanda ya shafe mako nan a Brussels ya kuma yi watsi da umarnin da kotun ta bashi da ta buƙace shi ya gurfana a gabanta. Ya yi watsi da zargin da ya ce bita da kullun siyasa ne, ya kuma ce zai koma Spain ne kawai idan har aka bashi tabbacin cewa za a yi adalci a wannan shari'a. Cibiyar leƙen asiri ta Koriya ta Kudu ta ce mai yiwuwa ne Koriya ta Arewa ta gudanar da wani gwajin makami mai linzami 'yan kwanaki kafin shugaba Donald Trump ya isa yankin da ke fama da saɓanin ra'ayi. Jami'an leƙen asiri sun shaida wa 'yan majalisa yau Alhamis cewa sun lura ana gudanar da ayyuka a cibiyar nazarin makaman nukiliyan ta Koriya ta Arewa da ke Tangyeong babban birnin ƙasar. Koriya ta Arewa ta gudanar da jerin gwaje-gwajen makaman nukiliya a cikin shekaru nan tare da yin watsi da takunkumin da ƙasa da ƙasa aka ƙaƙaba mata. Jami'an leƙen asiri sun kuma bayyana wa 'yan majalisa cewa mai yiwuwa ne wurin da Koriya ta Arewa take gwajin makaman ya samu mummunan lahani.
Domin sauraro anan zamu da sa'a sai kuma can anjima da daren Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Muna mika gaisuwar ta'aziyya ga Dr. Musa Dadankyau, babban jami'in fannin koyar da aikin magani na Jami'ar Bingham da danginsa domin rasuwar babansu tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda Dadankyau mai lafiya wanda ya rasu jiya a Gombe. Ubangiji Allah ya ta'aziyya. Yanzu a madadin ita Grace Alheri Abdul da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Sa'ida Amdun wadda ta ba da umarni da kuma injinin mu na yau Aidun Oktun Ibrahim Jarme ke cewa kasance lafiya.